العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا قارب بودي أقى الله سبحانه وتعالى wanda cikin amincewar sa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Juma'a 13 ga watan Zulqa'ada shekara 1446 da 47 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da 1 ga watan Mai ko shekara 2027 miladiya cikin amincewar Ubangiji mun sake haɗuwa wannan majalisi mai albarka da muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma gurgudun hali muna karatu cikin radul ashani ila ma'anil qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka muna cikin suratul anfal ina ga aya ta nawa ne za ta shi 24 na'am bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
الله تعالى يا كرا جماعة الإيمان كما يدعى عبد الله بن عباس يتدو إنك يا أيها الذين آمنوا وكرا نيدى الله سبحانه وتعالى وعلاك كسكن ده za a maka umarni ne da abin da zai amfanar da kai duniya da lahira ko kuma a mahani daga abin da zai cutar da kai duniya ko lahira to irin wannan kiran ne nida'atur rahman abun malami aidul qarni ya rubuta littafi nida'atur rahman li ahli al-iman Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda sun kai imani istajibu lillahi wa lirrasuli amsa ma Allah da manzon sa da ta'ati wajen da'a gare shi Imam al-Bukhari cikin sahihin sa ya kawo cikin tafsir babin istajibu sai fassara istajibu bi ma'ana ajibu kenan lima yuhyikum ay lima yuslihukum da abin da zai kyautata lamarin ma'ana ku amsa ma Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga kiran da ya muku haka nan ku amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga kiran da ya muku bi ta'ati ku yi biyayya shi yasa ka a wani gurin sai Allah ta'ala inna ma qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na ai dama abin sani kawai ba wani batu na muminai idan aka kira su zuwa ga Allah da manzansa face su ce sami'na wa adana mun ji kuma mun yi biyayya. Don haka ba abin da yake ga mumini duk lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kira, ko lokacin da aka ce ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya kira kansa, to sai ya ce ya amsa. Idza da'akum lima yuhyiku, idan Allah ya kira ku ko manzansa zuwa ga abin da zai rayar da ku, a fassara Imam al-Bukhari zuwa ga abin da zai kyautata lamarin. Wasu malamai suka ce a nan ana nufin jihadi, fassaroni dai da yawa suka ce ana kiran ku idan an kira ku zuwa ga infaki. Ala ayi halin nan malai ya ce min amrul dini wal jihadi, dangane da al'amarin addini ko al'amarin jihadi. Duk wani abu na addini da Allah ta'ala ya kira bayi akan su aikata, to anan ne rayuwarsu take. Domin a wajen bin Allah ne ake samun rayuwa ta har abada. لأنه سبب الحياة الأبدية. Domin biyayya ga Allah cikin al'amarin addini da kuma tsayuwa wajen jihadi, to anan ne wato ake samun rayuwa ta har abada. Wal izzat sarmadi, ake samun ɗaukaka ta har abada. Wallahi duk inda musulmi suke tsammani za su samu buwaya, za su samu ɗaukaka, ba ta hanyar jihadi ba, ƙarya ne. Ana samun ɗaukaka ne ta wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yin ruko da jihadi. Musulman farko sun samu ɗaukaka ne, alhali da ba a san su ba, a tsakanin waɗansu manya-manyan giwaye suke a duniya guda biyu, janibi ɗaya Romawa, janibi ɗaya Farisawa, ba wanda yake kishi da Larabawa a lokacin, saboda su ba a san su ba, ba wanda yake kishi da su dan ba a san su ba, kuma a wancan lokacin ba wanda yake sha'awar karkararsu, domin hamada ce babu abinci wadatacce, ba ruwa. In banda su ba mai iya rayuwa ba, don haka ba su da ɗaukaka, ba su da wani abu da zai tsona ido, don haka ba wanda yake kishinsu. Shi yasa ko kula su ba a yi, ga Romawa can, ga Farisawa can, ba wanda yake kula su. To kaga sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ɗaukaka, lokaci guda suka kullo, da musulunci ya zo bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, lokaci kaɗan ne, bai gama shekara 20 ba, 30 ma ba ta cika ba, sai da musulunci ya mamaye gabas da yamma, kudu da arewa na duniya. Sai Allah ya ba su ɗaukaka, kuma ya zamanto in sun yi tari kowa yana rusunawa, kuma su adda iko, su adda mulki har a ƙasashen yamma. Kaga ba komai ya ba su ba, ruko da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, da kuma tsayuwa akan jihadi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce ayabtaguna indahumul izza, ga waɗanda suke raɓan kafirai a zamanin Annabi ma na raye, munafukai kenan da suke raɓan Yahudawa, siraku Quraishawa, wai suna ga anan ne za su samu ɗaukaka. Allah ya ce ayabtaguna indahumul izza, buwaya da ɗaukaka suke so su zama wani abu a duniya, wai a ƙarƙashin kafirai, to ba a samu, sai dai ƙasƙanci. Allah ya ce fa innal izzata lillahi jami'a, ɗaukaka baki dai a wajen Allah take. To har a yan sai ka ga buwaya da ɗaukaka ba a samun ta a ƙarƙashin kafirai, duk wanda ya raɓe su sai dai kuma ya ƙara ƙasƙanci, ya zama bara, ya zamanto dukiyarsa tasu, su za su dinga sarrafa shi, suna sarrafa dukiyarsu a haka yanzu ake. Me ya saka? Saboda an yi watsi da jihadi. Shi yasa wasu malamai suka ce abinda ake nufi lima yuhyikum, ana nufin jihadi ne. Malam sai hada fassarar duka, anan yace min amrul din wal jihad, li'annahu sababul hayatil abadiyya, domin shi ne abinda yake sabbaba wa musulmi rayuwa ta har abada. Wal izzi sarmadi, da kuma ɗaukaka mai dogewa. Wa alamu, ku sani, anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi, me yasa aka ce ku ansawa Allah da manzansa? Saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala yahulu bainal mar'i wa qalbihi, Allah yana shamakancewa tsakanin bawa da zuciyarsa. tsakanin kai da zuciyarka sai Allah ya sa shamaki a tsakani. Mutum ya kasa samun shiriya, ba wanda ya isa ya shamakance zuciyar bawa in ba mahaliccin zuciya ba, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yastadiu an yu'mina, don haka bawa ba bai isa ya yi imani ba, aw yakfura, kai har kafircin ma bai isa ya ba, illa bi iradatihi, sai dai da nufin Allah. Sai abin da Allah ya nufi, yana cikin iradarsa, yana cikin mashi'arsa. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha wa ilayhi tuqlabu, shi yake shirar da wanda ya ga dama, kuma shi yake batar da wanda ya ga dama, kuma zuwa gare shi ake juyar da ku a maida. Don haka shiriya daga wajen Allah take, bata baya tabbata har sai Allah ya ga dama. In Allah ya ga dama bawa ya bata, to sai ya bata. Ko bawa ya zaba wa kansa kafirci, to ba zai kafirta ba sai in Allah ya ga dama. In Allah ya ga dama ne sai ya kafirta, in Allah bai ga dama ba ko ya zaba wa kansa ba zai kafirta ba, sai wanzo a musulunci. To Allah subhanahu wataala shi yake shamakancewa tsakanin zuciyar bawa. Wa alamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi, kusani Allah yake shamakancewa tsakanin bawa da shi zuciyarsa ma kanta. Ya tabbata cikin hadisin Nawas ibn Sam'an, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, ma min qalbin illa wa huwa baina isbi'ain min asabi'i ar-rahman yukallibuha haythu sha'a, ba wata zuciya face tana tsakanin yatsu biyu na mai rahama. Annabi ya faɗa ya jingina siffa ce ga Allah, siffa ce zatiyya, ba mu san yaya take ba. Inna ma irin wannan sifat sai dai ka ambace su kamar yadda suka zo, bila takyifin wala ta'tilin wala tamthil, wannan shine kaida ta ahlus sunna, kullum muna ambatawa. A wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, ma min qalbin illa huwa baina asbi'ain min asabi'ir rahman rabbil alamin, idha sha'a an yuqimahu aqama wa idha sha'a an yuzighahu azagha. In Allah ya ga dama ya miƙar da wannan zuciyar sai ya miƙar da ita, in kuma Allah ta'ala ya ga dama ya bautar da zuciyar sai ya bautar da ita ta kafirce, duk dalilan da zai gani ba zai gani ba, duk hujjar da zai ji ba zai ji ba, saboda zuciyar an mata ƙafki, am ala qulubin aqfaluha, kenan an sa mata qulfu, gaskiyar ba za ta shiga ba, saboda Allah shi yake shamakance tsakanin bawa da zuciyarsa. Shi ya saka a cikin hadithin sai Nawas yake cewa, wa kana yaqulu, sai Annabi ya kasance da ya faɗi wannan magana, yake yawan addu'a yace, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika, ya mai jinjuya zukata, tabbatar da zuciyata akan addininka. In har Annabi ya yi wannan addu'a, ashe mu muka fi cancanta, mu roƙi Allah ya tabbatar da zuciyarmu akan musulunci, kada wani ari'i ya shigo wanda zai kautar da kai ya sa maka shakka har ya kwata wa mutum imani. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, kaga anan wajen farkon aya yana da munasaba da ƙarshenta, da Allah ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu, masu imani aka kira ba da magana ba, ba ya ayyuhan nasu aka ce ba, balle kowa ma ya shiga, ya ayyuhal ladhina amanu, ku da kuka yadda din har kuka amince da imani, kuma Allah ya zaba muku imanin, ya tabbatar da zuciyarku kuke yin imanin, to abinda zai sanya imanin naku ya yanzu shine da'atullahi wa rasuli. Shi yasa aka ce, alladhina amanu istajibu lillahi wal rasuli idza da'akum lima yuhibbu, kuna kan imanin, ku ci gaba da bin Allah, ku ci gaba da bin manzansa duk lokacin da aka kira ku ga wani al'amarin addini, domin a cikinsa ake samun rayuwa. Sai aka yi kashedi ga mutane, wa'alamu, domin fa ku sani, annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbihi, Allah ta'ala yana shamakance tsakanin bawa da zuciyarsa. Kenan ana nuna mana abinda zai mana kandagarki, abinda zai bamu tsabati, ya tabbatar da mu a kayan imanin nan, bin Allah da manzansa. Matukar aka ki bin Allah da manzansa, kar a fada cikin wancan gaba ta biyu na ayar kenan. anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Allah yace wa annahu ilayhi tushrun. Kuma ku sani ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ake maida. Wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce Sa'id ibn al-Mu'alla yake cewa kuntu usalli fa marwa bi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa bada'ani. Ina yin sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya wuce ta inda nake, sai ya kira ni, zo Sa'id, ko ya Sa'id. Sa'id yace falam ajihi hatta sallaitu, amma ban je wa manzon Allah ba har sai da nayi da sallata. Sallah kenan ta nafila, haka za a fahimta, domin in farulla ne ai suna tare da annabi ko to bai je wa annabi ba sai da yi da sallar sa tukun na sai je wajen manzon Allah. Thumma ataituhu, sai je wajen manzon Allah. Fa qala, sai annabi ce ma mana'aka, ma mana'aka an ta'tiyani, me ya hana ka zo lokacin da kira ka? Yace alam yaqulillahu, shin ba Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi wal rasul idha da'akum lima yuhyikum? Sai annabi ya fada haka, ba Allah ya fada haka ba. Kenan kaga wannan sai yake nuna mana ashe lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake raye, da kana sallah ta nafila, sallah ta farilla hakkin Allah ne, da kana sallah ta nafila wannan ƙarin riba ce a wajenka, ta kace yanzu to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai kira ka sai ka amsa. Akwai waɗanda wajibi ne ka amsa musu koda kana sallan nafila. Haka mahaifa idan muka koma kissar Juraiju, ko kissar Juraiju da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata, duk da nan malamai sun yi bayani, sun yi tafsili a tsakanin yadda ɗabi'ar take. Idan wanda iyayenka suke masu ilimi ne, sun san za su maka uzuri tunda kana sallah, sun fahimci kana sallah, to sai ka yi da sallarka, ba za ka je ba sai ka yi da. Idan ba su da ilimi, amma kuma idan ka musu bayani za su fahimta, nan ma sai ka yi da sallarka tukunna ka je. Idan ba su da ilimi kuma ba za su maka uzuri ba, wataƙila zai iya sababawa su maka wani baki ko makamantan wannan, daga sun kira ka yanke sallarka same su. Mun fahimta? To amma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan abin da ya ambata hadithin Sa'id ibn al-Mu'alla ya nuna kenan ashe idan annabi ya kira mutum to lalle sai ya amsa. Allah ta'ala ya ce wattaqu fitnatan, kuki yayi fa wata fitina, in asabatkum, in har irin wannan fitinar ta same ku, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ba ta shafan waɗanda sun kai zalunci su kadai, a'a ta'ummuhum wa ghayruhum, takan hada su ne ma da wasunsu. Yace wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, kuki yayi ba wata fitina wanda idan hatta zakke muku, ba ta shafan waɗanda sun kai zalunci a keɓe su kadai, a'a sai ta haɗe su, ta haɗe waɗanda ma ba su ba. Ma'ana akwai fitinar da in ta zo ba kama abin da Bahaushe ya ce tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke duka ba, a'a a nan duniya musiba idan ta zo da wanda ya ji da wanda bai ji ma za ta same shi. Wani ya iya tunani ya ce ai Allah ta'ala ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra, an ce wa alaysa lil insani illa ma sa'a, an ce kullu nafsin bima kasabat rahina. To waɗannan duka suna magana akan kiyama ne, a kiyama ne laifin wani baya shafan wani, mun gane a kiyama duk wanda ya aikata lai, duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke duka. Kuma yin lada ne wanda ya kama kifi horarsa baya sawa goran wani, to wannan a kiyama ne, laifin wani baya shafan wani a kiyama.
wani ya aikata zunubi kuma a kiyama a ce wancan ma an diga mar ba a yi, amma a duniya laifin wani yana shafan wani, musamman idan aka samu amincewa ko aka sami tafriqi wajen aiwatar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a kiyaye. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Wattaqu hadhi inkaru mujibuha min almunkar. Yadda za a kiyaye kai daga irin wannan musiba da take gamewa jama'a, kuma abin da yake wajabtar da ita wato bi inkaru mujibiha, ayi inkarin duk abin da zai tabbatar da ita min almunkar, na abin da Allah baya so. To ta nan ne ake samu a kubuta. Hadithi ya inganta a cikin Bukhari daga Abdullah ibn Umar, Allah ya kara musu yarda. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza anzalallahu biqaumin azaban, idan Allah madaukaki ya saukar da wata azaba ga mutane, asabal azabu man kana fihim, azaba sai ta samu duk wanda yake tare da su yake cikin su. Thumma bu'ithu ala a'malihim, sannan a kiyama kuma za a tada su akan irin ayyukansu da suke yi. In azabar ta zo ta game su, wannan yana yin aikin kirki, wancan yana yin aikin banza, mai aikin banza a dalilinsa azabar ta zo ta halaka hadda wanda baya yi shi aikin kirki yake yi, to shi wannan za a tada shi akan aikinsa. Kamar hadithin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya ambaci wani jaish, hatta idza kanu bi baida'a min al-ard yusabu bi awwalihim wa akhirihim wa man laysa fihim, za a shafe na farkon da na ƙarshen har ma wanda bai so cikin su akan zai je yaki musulmun ba, shi ma za a hada da shi. Matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce, ya rasulullah kayfa yusabu bihim, ya za a shafe su alhali kuma waɗanda ba sa tare da su, su ba a kan wannan manufar da suke ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim, hakan ne, za a shafe na farkon da na ƙarshen, amma a kiyama kowa za a tada shi akan nufinsa, mai mugun nufi akan nufinsa. Wanda yake mutumin kirki shi baya tare da su akan abin da suke yana inkari, to za a tada shi ma akan imaninsa da manufarsa. Kaga a kiyama nan ne ake fayyace. Amma a nan duniya musiba za ta iya zuwa sai ta shafi wanda bai ci ba bai sha ba. Bawan Allah mutumin kirki, mutane nawa yanzu musiba take shafa su, basu ci ba basu sha ba. Kaga mutane sun tsaya iya kokarinsu a abinda jama'a da za su shaida na bayyane, suna kiyaye abinda Allah ya ce, amma su ma sai ga musibar ta shafe su, tsadar kaya bata basu ba, haka ne ko, fargaba bata basu ba, kunci rayuwa bai basu ba, zaluncin shugabanni bai basu ba. Duk wata musiba a kawo hali a kan mai uwa da wabi, haka kawai mutane basu ci ba basu sha ba, shikenan a kakkashe su, basu san me yasa aka kashe su ba. Sun mutum a masallaci yana bautar Allah, a sai a zo a kashe shi, ai an yi ta yi ko, yana cikin ibada, yana biyayya ga ubangijinsa. To kaga wanda bai ci ba bai sha ba, musiba da waɗansu suka jawo sai ta zo ta shafi dukkan al'umma. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. To yaya kenan za a kiyaye kai daga irin wannan musiba? Wani mataki za a dauka nan a hana aukuwarta? Ai irin wannan musibar tana zuwa ne a dalilin laifi na mutane suke. Kenan ashe duk lokacin da mutane suke laifi, to ku kuma sai ku kokarin hana su laifi. A zuciyarku ba kwa san laifin, ba ku tarayya da su a ciki ba, kuma ku yi kokarin hana su. Shi yasa Nu'man ibn Bashir, Allah ya kamara musu yarda shi da babansa, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari dangane da waɗansu mutane waɗanda suke cikin jirgi, sai aka yi ƙuri'a, su waye za su hau bene, su waye za su zauna a ƙasa, kuma jirgin ruwa ne, za a yi tafiya akan teku, na sama suka hau sama, na ƙasa suna ƙasa, na ƙasa tunda su akwai babban allo ba sa ganin waje, na sama su kuma ga iska, don haka su suna cikin ɗakunan su ma a sama suna ganin waje. In za su ɗebo ruwa, gogarsu za su jefa sai su ɗebo. Su kuwa na ƙasa sai sun taka matakala sun zo kan na sama, sun taka ta cikin ɗakunan su, tukunna su fito farfajiyar bakin allo su jefa gogarsu su ɗebo ruwa, sai suka yi shawara. To yanzu ku muna ta damun ku kullum sai mun zo mun kewaya ta cikin ku don ɗiban ruwa. Me zai hana tunda mu ne a ƙasa, mu kuma ai mu muka fi kuma kusa da ruwa. Za mu fasa kawai ta ƙasa sai ruwa ya dinga kukkugowa duk lokacin da muke bukata mu dinga ɗiba. Sai suka bada wannan shawara. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, fa in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Idan suka kyale waɗannan da wannan shawarar ta su, da abin da suka yi niyyar aikatawa kuma suka aikata, to ba su kadai da suka tona ba, suka yi ragon lissafi ba, har su na saman ma za su halaka gaba daya. Haka ne ko? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace, wa in akhadhu ala aidihim najaw wa najaw jami'a. In ku suka hana su, shine al-akhdhu 'ala al-aydi, suka kame hannayensu, ma'ana suka hana su, to sai su tsira su da suka hana, kuma gaba ɗayansu har da waɗanda suke da mummunan nufi ɗin su ma za su tsira. Allah ya ƙara wa manzon Allah daraja. Annabi ya iya buga misali wanda kowa zai fahimta. Kaga ashe wannan shine ittika'in da Allah ta'ala ya tallata, yace wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ku kiyaye fitina wadda ba ta shafan waɗanda suka yi zaluncin su kadai. Ashe kenan duk lokacin da kaga azzalimi zai aikata zalunci irin wanda zai kawo fushin Allah da uquba akan al'umma, hana shi. Al'umma sai ku taru ku hana. Don me yasa mutane suke shiru a kayan abubuwan da ake aikatawa, musiba kuma tana fadawa kansu? Za ka ga ana ta zinace-zinace, mutane za su ga ana luwaɗi, kuma ana ganin ma wasu waɗanda za su aikata. Za a ga ana kawowa ƙwaya, ana sayarwa mutane, ‘ya’yan jama’a suna haukacewa, kuma an san waɗanda suke yi, amma kuma kowa sai ya shiru. To ko idan musibar ta zo ba za ta kyale waɗancan ba, sai ta ga mai kowa, sai a shiga ƙuncin rayuwa, sai a sami zaluncin zaluman shugabanni, sai a sami duk wani abu na musiba ya zo ya fada wa mutane. Saboda me? Mutane sun amince da abin da ake aikatawa, ba su yi inkari ba. Abubakar Siddiq Allah ya ƙara masa yarda yace, innakum takra'una hadhihi al-aya, kuna karanta wannan aya ba a muhallinta ba, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ambatawa, ya ayyuhal ladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Ya ku mutane, ku kiyayi kawunanku, wanda ya bata ba zai cutar da ku ba idan ku kun shiryu. Abubakar Siddiq yace, to kuna fassara ta ba yadda ya kamata ba. Ba ana nufi cewa kai ka riƙi shirya ne ka bar mutumin banza ya ta aikin banza ba, yace ba haka ayat take nufi ba. Yace ni fa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa, sai faɗi wata riwaya mai kama da irin wannan. Wato ya ambaci cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa, ma'anar abinda ya ambata shine mai laifi, idan yana laifi mutane ba su kama hannunsa suka hana shi ba, to azabar Allah idan ta zo za ta haɗe su gaba ɗaya. Don haka kage kenan, ashe waccan aya ba tana nufi cewa in kai kana da salaha ka rabu da mutane su yi ta yin abin da suka ga dama ba ne. A'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Duk wanda ya ga abin da ba daidai ba, in yana da ikon hanawa karkashin farfajiyar mulkinsa ne, ko yana da ikon da zai hana kuma a hannu, to ya hana. Falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati, in ku ba zai iya ba, fa bilisanihi, to sai ya yi magana da baki. In faɗa da bakin ma ba zai iya ba, to yake abin a cikin zuciyarsa aka ce wazalika ad'aful iman saboda ai idan kowa yana kin abu a zuciya ne kin abu a zuciya to kuma ai yanzu sai ya zama to kenan laifi zai ta intishar cikin jama'a amma dai wannan shine martaba ta karshe ba kuma ana nufin na farkon yafi wannan karfin imani bane kai a farfajiyarka in ba abin da zaka iya yi baka isa hanawa da hannunka ba baka isa hanawa da bakinka ba amma ka kyamaci abin a cikin zuciya kuma in ka hadu da waɗanda zaka nuna musu cewa wancan abin da ake yin nan ba daidai bane ba mu da ikon hanawa ne shi yasa bam hana ba wanda ya hana da hannun nasa ma ba funka imani yayi ba mun gane to don haka ashe wannan ittiqa'in yana nuna a hana masu laifi aikata laifi to shine ka kare kanka al'umma ta kare kanta daga fadawa musibar da idan ta zo wato za ta shafi wanda bai ci ba ma bai sha ba qala ibn abbas abdullahi dan abbas yake ce amara allahul mu'minina allah yuqirul munkar baina azhurihim ai wannan aya tana nuna Allah yayi umarni ne ga mu'minai kada fa su tabbatar da abun ki a tsakaninsu in sun ga ana yi fa ya'ummuhum Allah bil azabi balle Allah ya game su da azaba in ta zo fa yusiba adh-dhalima wa ghayra adh-dhalimi azaba sai ta zanta shafi adh-dhalimin da ya laifin da ma wanda bai aikata laifin ba ai babban abin da zai nuna mana shine ashabus sabti ashabus sabt wadanda Allah yace mutane suka suka shigo Allah yace kar ai su wasu sai suka yi wasu sai suka fito suka ce ku me yasa za ku yi su a kun san Allah ya hana su a wannan rana kuma ku yi kaga su sun hana su ku wadancan sai suka ce lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adhaban shadida don me ma za ku yi wa'azi ga mutanen da kun san cewa laifi suka yi kuma Allah zai halakar da su kuma ko kuma yi musu azaba mai raɗaɗi a kiyama ku rubu da su kawai ai halakakku ne waɗannan amma lokacin da abin ya zo fa azabar Allah ta zo anjaynal ladhina yanhauna 'anil su'i waɗanda suka hana Allah ya ce su aka tsayartar a wani kaulin malaman abin da suka rajja hake duk wasu malamai sun ce su ma waɗancan nan a tsayartar da su to amma dai zahirin nassin sai nuna waɗannan aka tsayartar su waɗancan da suka ƙi abin amma ba su yi wa'azi ba kuma suna da dama su yi wa'azi ba su yi inkari ba su ma abin sai ya shafe su to kaga sai a koma kayan wancan hadisi na Abdullahi dan Umar kenan da yace idza anzalallahu biqaumin azaban asaba al'azabu man kana fihim thumma yub'athu ala a'malihim yanzu kaga kenan sai a kiyama kuma sai a fayyace Allah ka tsare mu. Wa dhunubul lati ya'ummu an-nasa athruha kathira. Mala yace zunuban da guraban sa yake gamewa mutane suna fa da yawa. Yanzu tsadar fetur ta rage ta fudda wani. Ba ta fudda kowa ba ko? A dalilin ta da kaya suke yin tsada shi ma an rambanta ma wani? Yanzu azzaluman shugabanni da muka samu suke zaluntar jama'a a sassa daban-daban a Abuja da sauran jihohi mutanen da suke ciki sun kubuta police din su da suke yana ya hada kowa yana gamewa kowa wattaqu fitnatallahi tusibanna alladhina zalamu minkum khassa domin a samu ku azzaluman shugaba ma yana daga cikin hukuma da Allah yake wa mutane yana cikin abinda Allah yake ma mutane hukuma kamar yadda yazo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar wanda Imam Abu Dawud ya rawaito wajurun sultani alaihim ke wa dhunubul lati ya'ummu an-nasa atharuha katira ka ikrarul munkar baina adhhurihi kamar misali tabbatar da abin kiya tsakanin mutane yana cikin abin da ke kawo musiba والمداهنة في الأمور بالمعروف في الأمر بالمعروف سكتي وجن يؤمر لي ذكا كاوا وافتراك الكلمة متاني سورة بدأ أبن دا الله دا منزن سيؤمرني سرار بكلمو من مسلمي سيكي قرآني شيزا أركي بند سنة ko su ce ba za a bi tafarkin annabi ba sai ta hanyar shehunai ko su kago dukkan bid'o'i da ake kakkawa nan iftiraqul kalima ne wa zuhurul bid'i a dinga kagowa bid'o'i maulidi ya zamanto ya samu wajen zama ana ganin sa addini ne ba abin da matasa suke sha'awa suke nishadi in ba wanda Allah ta'ala ya kubutar ba wai har da ƴaƴan yan izala saboda tsaban lalacewa dan izala ina rai mutane suka bar izala kai da kace izalatul bid'a wai ga mutu sunna dan me saka danka kana ganin sa ya shiga cikin maulidi ko ma yazo bakin hanya yana kallon yan maulidi me hada ka da su yan maulidi su zo bakin hanya suna ai suna sharholiyar su kuma wai ka bar ƴaƴanka su zo su tsaya suna kallon yan maulidi Allah ya sauka zuhurul bid'i bayyanan bid'o'i wattakasul fil jihadi shantakewa a kiyin jihadi baki dai jihadi yanzu ya zamanto ma ana kokarin rufewa babin sa ma a cikin musulmi ba a ma san ambata shi saboda kowa yana jin tsoro kuma an jirkitawa mutane mafhumi na abin da ake nufi da jihadi jihadi shine farbo na addinin musulunci da niyya waɗancan matsiyatan kafiran suka kakkaga abinda suka kaga suka kira shi da sunan jihadi dan su nakasa fahimtarsa a wajen awam mutum in ba ɗalibi ba ne sai ya tsammata wancan ɗin shi ne jihadin don haka sai ya ji abin baya sansa a ƙyamatar da jihadi a kashe wannan ruhin a cikin zuciya don an san in babu jihadi a cikin al'umma lalacewar su ta zo to ɗan abin da ya rage ake so a murtsuke shi to wannan duka yana cikin laifuffukan da suke kawowa musiba in ta sauka ta game jama'a baki daya wal hukmu bi ghayri ma anzalallahu kuma a rika hukunci da abin da ba shi ne Allah ya saukar ba ku duba dai mu yanzu ba shari'ar musulunci yake sau da kafa ba dan abubuwan da yake na penal code wanda kawai aka bari civil cases ne shi din ma ana kukkutsawa a yi kinibibi da karambani a ciki iya abin aure ne da abin gado da wani yanayin zamantakewar makwabtaka da waɗansu abubuwa da suka ɗan shafi cinikayya irin waɗannan abubuwa ne fa na mu'amalat ban da hudud duk hudud dama turawa sun soke shi an hana hudud babu haddi wanda ya kasafi ba bulala wanda ya zina ba bulala ba jifa wanda ya sata ba yanke hannu wanda ya kisan kai ba kashewa dama sun sokewa to wai dan wannan na mu'amalat din ba shi ma yanzu tsone ido yake da aka dawo aka ce muna so mu tabbaka shari'a shikenan wai tabbaka shari'a da ake yin wannan political shari'a da aka dinga yi amma dai akwai fa'ida a cikin ta rubewa gidajen giya ne yanzu da can din nan na premier ba ne ko premier ba ne ina da can yanzu kaga islamiya ne ana ta haddan qur'ani da masallaci a wajen alhamdulillah muna godiya ga Allah ga wannan ni'ima to kaga da irin waɗannan abubuwa yanzu yara samarin nan duba su san gidajen giya ba wai san gidajen giya ba da gidan karuwa gidan kilaki da ake shimfiɗa tabarma ana karta a wajen nan ana saka ganye a kai yawanci duk matasan nan ba su sani ba ba san wannan ba to kaga ai an tsaftace dai al'umma ko an ɗan samu sauƙi akan wasu fannoni kuma an kakkafa hizba wanda ya wani katobara ko wani abu hizba za su kamo shi a bayan gidan hukuma ma har dan bulala za a masa ya dan ji a jikinsa in ya kasance yana yawan yin shegantaka da shedana to wannan din ma wayan zuwa tsone ido yake an turo ma hukacin can kiristocin Najeriya sun gayyato shi wai ya kawo sojoji wai shari'a ma hanawa za a yi irin wannan din ma wayan hanawa za a yi dama fa an yi kinibibi da karambani a ciki dan Allah yanzu shari'a da ake yi da dai ka san malamai ne ba sai kana da certificate ba malami ne za a dauko shi sai a bashi alƙalanci to har aka dawo aka ce sai yana dan certificate ko da na primary ne sai a bashi alƙalanci balle wanda yake da certificate SSA wannan ai babba ne to za a bashi alƙalanci kuma shi yasa za a gansu da rawani shi yasa ka suke saka a baya ai malami ne shi yasa ka zaka ga a kotu ba a cewa your honor sai da a ce gafarta malam ba haka ake faɗa ba to hakan ma sai aka cushe wa me ya hada lauya kuma da wannan gobe wai lauya hidimar shari'a musulunci kan kawai za a zauna ne alƙali zai zauna wannan mai ƙara yayi bayanin sa wanda ake abin nan ƙara idan yazo shi in ya yi itirafi shikenan ai hukunci cikin sauki in bai yi itirafi ba ce to kai sai ka kawo shaida a rashin shaida a kori ƙara an kawo shaida wanda yake makabul shikenan a bisa abin da ya bayyana na hujja sai a yanke hukunci lokaci guda ne ba a ma daukan lokaci alƙali yana da dama ya daga shari'a ne in ya ga akwai sarƙaƙiya yana so ya tunani ne yadda zai kullowa abin in akwai dan sarƙaƙiya shi ne sai a daga shi yasa sai ya ga tufa suke karantawa tufakutul hukam a karanta ta a fahimce ta to don Allah a cikin irin wannan yake hukuncin mai kawo lauya kuma ya zo shi ya tashi wai a ce lauya alƙali ba shi zai ce lauya yana ta wani kinibibi wancan ma ya kinibibinsa wancan ma ya kinibibinsa to dama wannan din ma wai hakan ma ba a so a ɗauke shari'a gaba ɗaya ma mutane kawai su zauna dore kawai ba su da ittijahi to duka irin waɗannan ababe yana kawowa musiba da za ta game mutane Allah ta'ala ce wa'alamu anna Allah shadidul iqab kuma fa ku sani Allah mai tsananin hukuma ne liman yukhadibuhu ga wanda ya saba masa fastajibu lima yad'ukum ilayhi ar-rasul don haka malai yace ku amsa zuwa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiran ku zuwa gare shi na imani da tsayuwa fa huwa innama yad'ukum lima yuhyikum annabi na kiran ku ne zuwa ga abin da zai rayar da ku rayuwa mai daɗi a duniya da rayuwa mai daɗi a kiyama Allah ta'ala ya ce wadhkuru ku fatuna id antum qalilun a lokacin da kuke yan kadan nan ana magana da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda musulunci ya fara sauka a kansu kasa akwai ayoyi a qur'ani waɗanda suke zuwa kai tsaye sahabban annabi kawai suke magana wani ma in yazo to shi dan dukan bodi ne amma ba wai da shi ake magana ba kai tsaye wadhkuru id antum qalilun ku tuna a lokacin da kuke yan kadan a Makka kenan mustad'afuna fil ardi waɗanda ake raunanar da su kowa ya raina su a ban kasa Quraishawa su buge wanda za su buge su zana wanda za su zana su azabtar da wanda za su azabtar su kwace dukiyarsa su zagi wanda suke son zaga saboda musulmi kadan ne ibada ma ba sa fitowa waje su yi karantarwa sai dai a taru a gidan Daru Arqam ibn Abi al-Arqam anan ne za a hallara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su Qur'ani kuma ba a san lokacin da suke shiga ba duku ake shiga kuma in za a fita sai duku da daddare inda rana ne ra'a fita to sai sun saci idan jama'a dan kar ma a ga suna shiga a gane ana shiga su ne suka san mahadar su amma wani bai san cewa suna haduwa a wajen ba haka suka yi kaga mustad'afuna fil ardi kenan Allah yace takhafuna an yatakhatafakum an-nas a lokacin kuna ma tsoran kar mutane su fuffuzge ku ikhtitaf fuzgewa ay ya'khudhukum al-kuffar bisur'a wato kada kafirai su fuzge ku cikin gaugawa shine ikhtitaf ai abin da ake nufi tamkar an fuzge abu an yar wato abin kar mutun ya fito kullun ya a tsorace yake kar ya shiga wajen da kafirai za su overwhelming din sa su soke shi da mashi ko su kwada masa takobi ko na abu su bar shi a wajen magashiyan har ya mutu to duk wannan yana daga cikin irin ikhtidafin da suke tsoro Allah ya ce yake tuna musu ku tuna fa wancan lokacin fa'awakum sai Allah ta'ala ya hallaro ku ilal madinati kuka hatsu a madina kuka sulale kuka hallaru Allah ya hallara ku a madina bayan ya hallara kuma wa ayyadakum kuma ya karfafe ku bi nasrihi da taimakonsa yawma badarun ran da kuka yakin badar ai mun ji yadda abin ya kasance ko kaga taimakon Allah ne bil mala'ikati wa ghayrihim Allah ya aiko musu mala'iku suka agaza musu da wasu su wa razaqakum min at-tayyibati bayan wannan kuma Allah ya arzuta ku daga dadadan ababe mai tsafta al-ghanaim ganimar da Allah ya baku a wajen yaki kuka samu ganima ya ma gaya muku ga yadda za ku sarrafa ta yanzu nima guda nawa Allah ya bayi fa'awakum, dan suna cikin fargaba ku, fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati. Ni'ima guda uku a jere. Allah ta'ala ya ce la'allakum tashkurun, wai domin ku gode ma Allah ne. To wanda ya muku waɗannan ni'imomi kuma kwaki gode masa? Ashe ana nuna mana mu dinga waiwaye zuwa ga ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana a rayuwa. Watujibuna da'awatahu ila ma yazidukum hayatan, har ku ansa kiran da Allah din ya muku zuwa ga abin da zai ƙara muku wata rayuwa mai albarka. Wa yazidukum min Allahi mawla, wa yazidukum min ni'amillahi mawlakum, kuma ya sake ƙara muku daga ni'imomin Allah wanda shi an majibinci ku. Thumma innal amwala wal aulada kad tuk'ida al insana an al istijaba, sannan yakan yiwu a wajen amsa ma Allah da manzansa ko yin abin addini, dukiyar mutum da ƴaƴansa za su iya dankwafar da shi, su zaunar da shi an al-istijaba, ya kasa amsa ma Allah da manzansa ga abin da aka kira shi, musamman zuwa jihadi ko abin da ya kama da irin wannan. Khaufan, saboda fargaba, kar ya mutu ya bar ƴaƴansa. Mutum yakan ƙi yin wani abu saboda yana tsoron kar mutuwa ta same shi ya bar ƴaƴansa. Haka ne ko? Wa bukhlan, mutum yakan yi rowa saboda yana tunanin ƴaƴansa. Ga wani aikin Allah amma mutum sai ya tuna ƴaƴansa, to yanzu yaran nan duk suna buƙatan kaza da kaza da kaza, kuma yanzu in kai ta bayarwa su ka bar su haka ba wani abu. Haka na faruwa a rayuwa. Wa bukhlan alaiha wa shafaqatan, da kuma tsananin ƙauna da mutum zai yi ma ƴaƴansa ko dukiyarsa, kamar hasalali Abi Lubaba, kamar da ya faru ga wani sahabi ana ce da shi Abu Lubaba. Abu Lubaba suna Rufa'at ibn Abdul Munzir al-Ansari. Wasu sun ce akan sa ayat ta sauka, wasu sun ce ayat ta sauka ne akan wato Abu Balta'a, Hatib ibn Abi Balta'a, ta sauka ne akan Hatib ibn Abi Balta'a, shi ba Quraishi, abu ba Quraishi bane, yana da yata cikin muhajirun mutanen Badar, amma daga Makka ya taho, mazaunin Makka ne. To ya shi ya faru ga shi wannan Rufa'at bin Abdul Munzir, wa kad ba'athahu sallallahu alaihi wasallam ila bani Quraizata, annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ne zuwa ga bani Quraiza, li yanzilu ala hukmihi, domin su yarda da hukuncin da annabi zai musu. Fastasharuhu, sai suka nemi shawararsa, shawarar shi Abu Lubaba, mutumin Madina ne, yana cikin kabilan Aus. Kabilan Aus kuma kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ƙawaye ne na Banu Quraiza, kamar yadda kabilan Khazraj suke ƙawaye ga Banu Nadir. Duk lokacin da yaƙi ya tashi tsakanin waɗannan, to waɗancan za su taimaka musu, ka san Yahudawa matsiyata ne. Waɗannan Yahudawan Banu Quraiza sun yi ƙawance da Aus, Banu Nadir sun yi ƙawance da Khazraj. In yaƙi ya tashi a tsakanin Khazraj da Banu Quraiza, a ganin Khazraj da Aus, to su waɗancan Banu Quraiza sai zo su taimaka ma Aus wajen yaƙan Khazraj, Banu Nadir sai zo su taimaka ma Khazraj wajen yaƙan Aus. Amma su directly a tsakaninsu ba za su yaƙi ba. Kuma idan aka kama wani daga cikin Aus, suka kama Banun daga cikin abin nan Banun Nadir, to su ƙawayen nasu Banu Quraiza su za su je su fanshe su, su ce a to waɗannan ai prisoners ne, ba za mu kashe su ba, su ce a mu addinin mu an hana mu kashewa ƴan uwanmu. Amma za su kashe wani. To lokacin da aka yaƙin Banu Quraiza, abin nan yaƙin Ghazwatul Ahzab shekara ta biyar bayan hijira, Banu Quraiza sun ci amanar annabi sallallahu alaihi wasallam, domin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya kira wakilansu duka, aka zauna aka yarjejeniya na bada taimakekeniya, wani ba zai taimaka a yaƙi ɗan uwansa ba, kuma in yaƙi ya samu wani to ya samu sauran, aka dai aka yi ɗan pact na zamantakewa. To kuma da aka zo yaki tarin tarama da Quraishawa suka yi da hadin bakin Banu Nadir jawlansu wanda aka kora ga musu ijlahi a shekara ta hudu da kuma taimakon da Banu Quraiza suka bayar. Bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin Banu Quraiz abanda daga yakin Khandaq Allah ya darka ke kafirai, to sai su abin nan mala'iku malaika Jibril ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aje Banu Quraiza ta dan ayake su. To a wannan lokaci ne annabi ya je musu hisabi tsawon lokaci satuka har sai da abincin su ya kare suka, kuma Allah ya jefa musu tsoro a zuciya suka kasa fitowa, amma suna da manyan ganuwa sun kulle ganuwarsu. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai aika shi wannan akan kaje wajen su, in sun amince zan musu hukunci. Su aikawa suka a aiko wanda za a yi magana. To shine aka aika shi Lubaba ibn Abdul Munzir. Lokacin da annabi ya je gare su yana cikin kabilan Aus, kuma wanda da kawayen su ne, fastasharuhu Banu Quraiza sai suka yi shawara da shi, kana ga mu yadda da hukuncin da Abul Qasim zai yi? To shi a lokacin bai ce musu komai ba. Fa ashara ilayhim annahu adzbah, sai musu ishara cewa hukuncin annabi fa yanka ne, ba da baki ya faɗa ba. Da suka tambaye shi, muna roƙonka dangane da kawance da ke tsakaninmu, ma amince da hukuncin Abul Qasim, kana ga zai rangwanta mana? Shine sai musu haka. Ai ma na wulas kenan ku. Sai suka ce ba mu yadda ba. Sai suka aika wa annaba kan su ba su yadda ba. Annabi ya ce to hukuncin wa kuka yadda da shi? Sai suka ce Sa'ad ibn Mu'adh shugaban Aus. Shi ku lokacin an masa rauni, yana masallaci an masa bukka, da ya zo shi kuma aka ɗauko shi a jaki jina-jina. Da ya zo annabi ya ce to wannan mutane ne sun ce hukuncin ka suka yi, suka ce hukunci na suka yadda da shi, kun yadda ni ne zan muku hukunci? Suka ce eh. Sai ce to ya manzon Allah, duk wanda ya balaga a cikinsu a kashe shi namiji, matansu da yara ƙanana kuma duk su zama bayi, da dukiyarsu kuma ta zama ganima. Ba shi kenan ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara ya ce kai hukuncin da Allah ya yi a saman bakwai. To shi wannan bawan Allah sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya tafi masallaci, sai ya samu gofar masallaci, sai ya tattanke kansa a jiki kam, ya yi rantsuwa ya ce wallahi ba zai kunce kansa ba sai dai ya mutu, sai dai in Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe masa, manzon Allah ya zo da kansa ya kunce shi. Annabi ya ce ya yi gaugawa, ba dan ya yi bakance ba. Annabi ya ce da shi kenan, ba na da za a yafe masa kai tsaye, amma tun da har ya bakance za a jira sai dai yafiyar Allah ta zo. To shine a lokacin ya ga cewa ya yi laifi fa. Wasu kuma sun ce wannan ya sauka ne dangane da Hatib ibn Abi Balta. Shi kuma Hatib ibn Abi Balta a lokacin da aka yi yaƙi ne na za a je fatuhu Makka shekara ta takwas bayan hijira ake fatuhu Makka. To da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gangami yana so ya zakke musu ba tare da sun sani ba, har ma roƙon Allah ya ce ya Allah ka ɓoye musu zuwa na har sai na je dab gare su. Kuma Allah ya ɓoye, babu wanda ya gaya musu, ko wani matafiyi ko labari ya riske su, ko ƴan leken asirinsu su gani su je su faɗa, har sai da annabi ya je dab da Makka. To amma kafin a isa, annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya gaya ma Ali ibn Abi Talib da wani sahabi na manta wane ne, sai ya ce ku tafi kan hanya za ku samu wata mata da kama kaza a kan raƙuminta, ku karɓo wasiƙar da take wajenta. Suka je wajenta suka tabda wannan matar da annabi ya siffanta, suka ce baiwar Allah annabi ya ce ki kawo wasiƙar da take wajenta. Ce wace wasiƙa? Ni ba wata wasiƙa a wajena. Ki kawo wasiƙan nan ko mu muke abinda? Ta ce ni ba wata, tana rantsuwa da lata da uzza ba musulma ba ce, ita ba wata wasiƙa a wajenta. Suka burkice kayanta ɗai-ɗai-ɗai-ɗai, ba su samu ba. Har sun juya za su tafi, sai suka ce a manzon Allah ya ce mu karɓo wasiƙa, ai akwai wasiƙa. sai suka juya gare su suka ce bayar Allah wallahi ko ki ba mu wasikan nan ko kuma mu kekke ta ki mu ki tsirara sai mun samu ta da taga da gaske suke sai ta haka kanta da ta tuka ta tuka sai ta kukkunce kitson kanta ta kukkunce sai ta dauko wasika ta basu su kuma ko buɗe wasika ba su yi ba saboda biyayya cewa aka ce ku karɓo wasika da aka sai sai karɓo wasika sai suka dawo da ita ka san mutane da yawa ba su sanya sako yake ba in aka ce je ka kai kaza to sai ga su kuma ba hakan za su yi yana ga cikin amana in an ce je ka kai ka to hakan za ka yi sai suka dawo da wasika to da aka buɗe sai aka ga min Hatib ibn Abi al-Batta'a ila sanadid Quraysh wasika ne daga Hatib ibn Abi al-Batta'a zuwa ga shugabannin Qurayshawa ku sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito da runduna zuwa garin kuma da niyyar sai ya bude Makka amma ku sani duk dabarar da za ku yi da duk rundunar da za ku tara ba za ku iya cin nasara akan manzon Allah ba saboda yana tare da taimakon Allah to lokacin da aka bude ya karanta wasika hankalin sahabbai ya tashi Umar ibn Khattab yace ya manzon Allah da'ani an adruba unuka banni na sai da masauya ai yayi nifaka yayi munafarci Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'hu ya Umar fa innahu shahida badra wa ma tadri la'alla Allah tala ala ahli badr wa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum yaji yakin badr ba Umar wannan fi yaji yakin badr fa kuma me ka sani wata kila Allah ya ce wa yan badr komai kuka aikata na gafarta muku ba shikenan ba to sun ci akan Hatim ibn Abi Balta'a wannan ayar da take gaba in Allah ta'ala ya kai mu wani mako amma shi Hatib ya bada hanzar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hadha ya Hatib sai yazo ya ce ya manzon Allah kaman uzuri wallahi ba na rubuta wannan ne saboda raunin imani ko dan nifaka na san Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taɓa ba ma kafiran nan nasara a kanka ba amma ya manzon Allah ka san ƴaƴana da iyalaina suna can a Makka musulmai ne amma an hana su yin hijira kuma an tsare dukiyata a can ne kuma ka san ba dan Makka ba ne ba ni da wani dangi wanda zai kare min dukiya idan har aka je aka yaƙe su to za su iya cutar da iyalaina amma na rubuta wannan wasiƙa ne wataƙila ya ɗan tausasa zuciyar shugabannin Qurayshawa su ba da kariya ma iyalaina cewa in an zo yaƙi ba wanda zai cutar da su to ai kaga tunanin ƴaƴa da tunanin dukiya shi ya saka mutum ya yi ragwantaka ya yi rauni har yi wani abu wanda inda babu waɗannan barazanar da ba zai aikata ba amma dai Allah ya yafe masa to shine ayar da take gaba da Allah ta'ala ya ce wattaqu fitnatan la menene ya ayyuhal ladzina amanu la takhunna har inda aka ce innama amwalukum wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allah indahu ajrun azim in Allah ta'ala ya kira yawan wani mako ma ji abin da take kunshi da shi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kai ba mu ikon kiyayewa da aiki da shi wanda muke kuskure kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana Allah ya ba mu fahimta mafi inganci subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wata baiwar Allah ne take neman addu'a mutane su taimaka mata da addu'a tace wani alheri ne zai za ta same shi kuma take so Allah ya tabbatar mata da shi a hangenta ne take ganin alheri akwai abin da yake alheri ne karara misali in kujeran Makka ne aka ce za a bata wannan mun san alheri ne insha Allah ko to muna fatan ubangiji Allah ya tabbatar mata da alherin da ke kunshe cikin abin da take fatan samu da dukkan sauran yan uwa musulmi Allah ya sadar da mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira السلام عليكم
Yo kaba manu ruwa ba ko.